إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan Maiduguri a jihar Borno, a wannan yammaci na ranar Laraba. Yau talata ko? Na'am. Na ranar talata 11 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430, wanda kuma ya zo daidai da 1 ga watan 9 miladiya ta 2009. Wannan kuma shine darasinmu na 9, haka ne? Kafin mu fara karatu, akwai tambayoyi guda 2 daga Agadas. Tambaya ta farko, suna tambaya ne akan hukuncin sallah a tsakankanin dirkoki na masallaci. Ya halatta, yadda tambayar ta ce, ya halatta idan ya zan babu guri, ma'ana masallaci ya cika, ba gurin da za a yi sahu sai tsakankanin dirkokin masallaci, a iya yin sahu a nan? Ansa shine ya halatta. A matukar dai guri babu gurin da za a yi sahu sai tsakankanin dirkokin, duk da cewa za su katse sahu din, to ya halatta. In akwai yalwa, to babu buƙatar da za ta sa a yi sahu wanda yake a datsi, wanda dirkoki za su raba tsakankanin masallata. Amma idan har ya zan babu guri, sai nan gurin kawai ya rage, to ya halatta a dasa sahu a irin wannan gurin. Sannan tambayarsu ta biyu, maganar maimaita jam'i a masallaci wanda yake da limami ratibi. Masallacin da yake da limami, masallacin da ba shi da limami ratibi, irin masallacin kasuwa, wannan ko sau nawa ma a iya maimaita jam'i? Masallacin da yake da limami ratibi ko limamai ratibai, don a iya samun ratibi sama da ɗaya, ba sharaɗi ba ne ratibi ya zama ɗaya ne kawai, a iya samun limami guda 2 ko 3, dukkaninsu kuma a kirawo su limamai ratibai, domin ko da yaushe dai su za su yi wa mutane sallah, in ba wannan ba wannan. To a wannan matsala ce malamai suka kasu gida 2, malamanmu magabata. Wasu suka ga babu laifi a maimaita, idan har wasu za su zo su samu an gama sallah, to babu laifi su sake dasa nasu sahu ɗin, su yi su ma jam'insu, a yi jam'i na 1, in ma da za a kaddara samuwar wata jama'ar ta 3 wacce ba ta riski jam'i ba, ita ma za ta iya dasa nata jam'in. Inda za a kaddara samuwar wata jama'ar ta 4 ma, suna ganin babu komai, babu laifi. Suna hujja da hadisin da ya zo na cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wani ya shigo bayan an gama sallah, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gan shi zai yi sallah shi kadai, sai ya ce, man ya tasaddaqu ala hadha, wane ne zai yi ma wannan sadaka, ma'ana ya jona da shi su yi sallah a matsayin jam'i. Nan take wani ya tashi ya hada sahu da shi, suka yi sallah, suka ce, kaga a nan a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da lasisin a kuma yin wani jam'in bayan ya gama nashi. Saboda haka wannan ya nuna halacci kenan, tunda kuwa an yi na farko, babu abin da zai sa nabi ma ya zama halal, babu abin da zai hana nabi ya zama halal, babu abin da zai hana na 3 ma ya zama ja'iz. Amma wasu daga cikin malamai suna ganin wannan fahimtar ba haka take ba. Idan har akwai limami ratibi ya gama sallah da jama'a jam'i, to wata jama'ar in ta zo wacce ba ta yi sallah da shi ba, ba ta da hurumin ta sake maimaita sallah a wannan masallaci, a cikin ƙaryar wannan masallacin, ko da za su yi jam'i sai dai su fita can waje, ko kuma su koma kofar gidan ɗaya daga cikinsu su yi sallar. Amma wannan masallacin an gama sallar wannan, sai dai in kowa ya tashi shi kadai. To Imam Shafi'i yana ɗaya daga cikin waɗanda suke jagorancin wannan ra'ayin, duk cewa shine ra'ayin Malikiya. Malikiya suna cewa makaruhi ne. Imam Shafi'i yana cewa shi duk waɗanda ya ci karo da su daga cikin magabata ya samu cewa ba sa, wato suna karhanta yin hakan, ba sa son hakan, suna kyamar yin hakan. Babu shakka akwai hikima babba a cikin wannan ra'ayin na biyu. Idan muka kula da cewa ita sallar jam'i an wato shar'anta ta ne domin a samu haduwar jama'a a lokaci guda, su yi sallah a lokaci guda, kowa ya ga fuskar dan uwansa, wanda ba a gani ba a tambayi lafiyarsa, yana nan ko baya nan, in yana nan menene ya hana shi fitowa, ko baya da lafiya ne, ko yana cikin wata damuwa. Wato akwai ƙara dankon zamantakewa tsakanin al'umma a cikin shar'anta sallar jam'i. Sannan kuma nassi ya zo ƙarar daga manzo sallallahu alaihi wasallama da yake nuna cewa jam'in da yafi yawa shi yafi lada, wato gwargwadon yawanku gwargwadon ladan da za ku samu a cikin wannan jam'i. Jam'in da za a yi shi da mutum wato 20 yafi wanda za a yi shi da mutum 10, wanda za a yi shi da mutum 50 yafi na mutum 20, mai 100 yafi na mutum 50. Haka duk sanda jama'a suka ƙara ƙaruwa, to ladan kuma ƙara hauhawa yake. To kaga ashe akwai hikima idan aka ce a zo a dunkule a yi jam'i guda ɗaya, kowa ya yi ƙoƙari ya taho ya samu wannan jam'in na farko. Na farko dai za a samu wato ɗinkewar al'umma guri guda, musamman waɗanda suke zaune a mahalli ɗaya. Akwai hikima a cikin a ce jam'insu baya da daddarewa ya karkasu, domin idan ya zan ana iya yin jam'i sama da ɗaya, biyu, uku, huɗu ko sama da haka, dan ban ga mutum a jam'i na farko ba, zan iya cewa wala Allah zai zo jam'i na biyu, ko in ban gan shi a na biyu ba, zan iya cewa wala Allah za a same shi a jam'i na uku. Kaga an rushe wannan hikimar. Sannan kuma hikimar yawaita jama'a domin lada ya yawaita, ita ma kuma an rushe ta, domin ba za a samu gaggawa zuwa ga sahun abin nan sallah ba. Domin zan iya, ina ji kiran sallah, na ji ikama, zan iya cewa ba damuwa, akwai abin nan na biyu, akwai sakan baci, akwai sad baci. Saboda haka kaga sai a yi ta sakaci, wannan sari'u ila magfiratin min rabbikum da Allah ya faɗa, sai ga babu ita, zanga cewa ai akwai na biyu, dan ban samu na farko ba, kakku damu, akwai na biyu, akwai na uku, akwai na huɗu. To kaga nan ma an kashewa mutane kishin su yi gaggawa zuwa ga aikin alkhairi. Don haka kaga nan ma wannan hikima ɗin an rushe ta. To saboda kaga idan har akwai hikimomi masu ƙarfi wajen shar'anta sallar jam'i, to ya kamata a yi sallar jam'in da za ta kiyaye wannan hikimomi ɗin. Kada a buɗe ƙofar da waɗannan hikimomi ɗin kuma duk za a ruguza su. Sannan wancan hadisi, waɗanda suka ce bai dace ba ko bai kamata ba, suka ce wancan hadisi ba zai ba da goyon baya a kan ra'ayin mutanen farko ba, wato ra'ayin na farko ba. Ce saboda a can akwai al-mutasaddiq wal-mutasaddaq alaihi, mutane ne guda biyu za su yi sallah, ɗaya ya riga ya yi cikin jam'i, ɗaya kuma shi ne bai samu jam'i ba. Don haka ɗaya shi yake buƙatar sadaka, ɗaya kuma shi ne mai bashi sadaka. Ma'ana ɗaya ne mabuƙaci, ɗaya ba ya da buƙata. Inda shi wannan nabiyin ya zauna bai tashi ya yi sallar da shi ba, ba zai ragu ba wajen sallar jam'insa, shi da ma ya samu jam'insa. Amma mutanen da za su zo gaba ɗaya, kaga dukkaninsu suna da buƙatar junansu. Akwai bambanci tsakanin wancan sura da wannan surar ta biyu. Wanda za su zo ba su yi sallah ba dukkaninsu, wane ne al-mutasaddiq, wane ne al-mutasaddaq alaihi? Dukkansu al-mutasaddaquna ne, dukkansu buƙatuwa suke zuwa ga sadakar. Babu wani wanda zai ce baya da buƙatuwa zuwa ga ɗan'uwansa, saɓanin sura ta biyu. Sannan an samu hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama da ya fito tare da wasu jama'a, za a je sallah sai samu an idar da sallah, sai suka koma wato ba su ƙarasa masallaci ba, sai suka koma suka yi sallolinsu a gida. Wannan shi Imam Shafi'i ya hujja da shi akan cewa kaga da a ce jam'i na biyu ya halatta, da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi ya zo ya yi sallah ɗin tare da wannan jama'a a cikin wato masallaci ɗin. Ala ayyati hal, wato mas'ala ce khilafiyya, akwai sabani tun daga lokacin su Imam Shafi'i aka yi sabani akan mas'ala din ba mas'ala ce da za a tada jijiyar wuya akan ta ba ballantana har a kasu kungiyoyi akwai ɗan kungiyar sai abin nan jam'i daya akwai ɗan kungiyar jam'i biyu a yi ta rigima a masallaci ko a ce za a kwashi wasu a zubar da su da ƙarfi da yaji wannan duk bai dace ba idan ka gamsu da ra'ayi na farko to kada ka tirsasa wani sai ya bi ra'ayi na biyu in ka gamsu da na biyu kada ka tirsasa ma wani sai ya bi ra'ayi na farko saboda mas'alar babu wani nassi kan akanta duk za ku gani cewa istinbati ne da kuma lura da wasu makasid na shari'a su da akan su ne aka gina hukuncin don haka mas'ala ce ta ijtihadi a gaba ana sahu a baya wasu ta da sahu ban gane ba sallah ɗaya ce ko kuma a salloli ne daban-daban to ban gane me yasa za a yi su jam'i sahu a biyu a masallaci ɗaya ba a lokaci ɗaya ai ba wannan kuma ai akwai rashin ma tunani ana sallar la'asar wasu kuma su zo su ma su kama tasu la'asar ɗin daban a'a na farko shine shar'antacce shine halattaccen jam'i na biyu haramtacce ne to muna cikin suratu yusuf kuma har yanzu dai muna cikin faifai na biyu ba mu kare shi ba ko ma mun shiga na uku ma ko yawwa muna cikin faifai na uku annabi yusuf alaihi salam a cikin kurkuku ga kuma wasu samari biyu da suka yi mafarki suka zo suka gaya masa domin sun ga alamar cewa zai iya fassara musu wannan mafarkin ya kuma fassara musu mafarkansu ɗaya daga cikinsu zai ci gaba da aikinsa a gidan sarki zai ci gaba da shayar da sarki ɗaya kuma wanda yake yi wa sarki gurasa za a yanke masa hukuncin kisa a kashe shi to shine annabi yusuf alaihi salam lokacin da wa'adin wannan abu ya zo aka zo fitar da shi na mai shayarwa ɗin shine annabi yusuf alaihi salam ya ce to da Allah in ya fita ya tuna wa ubangidansa maganarsa ya tunatar da ubangidansa maganarsa to amma hakan bata faru ba shedan sai ya mantar da shi lokacin da ya koma cikin daula aka koma cikin jin dadi sai ya manta da batun annabi yusuf alaihi salam zamu tashi da kan wannan ayar wa qala lil ladhi dhanna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين
نعم وقال للذي ظن annahu najim minhuma sai annabi yusuf alaihi salam ya ce wa mutumin da yayi tsammanin ko ya tabbatar da cewa shine zai tsira daga cikin su uzkurni inda rabbika ka tuna wa ubangidanka magana ta ka tunatar da ni wato ka tuna magana ta a gurin ubangidanka fa ansahu shaytanu zikra rabbi sai shaydan ya mantar da wannan mutum tuna wa ubangidansa batun yusuf alaihi salam falabitha fi sijni bid'a sinin daga nan annabi yusuf alaihi salam ya zauna a cikin kurkuku wasu ƴan shekaru lokacin da wannan mutum ya zo fita annabi yusuf alaihi salam sai yake gaya masa idan ka fita kai ka tuna wa ubangidanka maganata cewa akwai wani yusufu da aka daure shi ga kuma irin halayensa ga irin ɗabi'unsa kuma abubuwan da ake faɗa a kansa ba haka suke ba wato dai yayi bayanin yanayin da annabi yusuf alaihi salam yake da sifofinsa da ɗabi'unsa da halayensa da kuma cewa bisa sharri ne aka kawo shi wannan gida wala Allah shi ma ya samu afuwa wato shi ma a fitar da shi fa ansahu shaytanu dhikra rabbi to amma shaydan saboda baya san annabi yusuf alaihi salam ya fito daga cikin wannan wahalar ya fito daga cikin wannan kurkukun sai ya mantar da wannan mutum ya tunatar da ubangidanshi da batun annabi yusuf alaihi salam saboda haka sai ya shiga wato bishashashi a cikin daula ya manta da batun annabi yusuf alaihi salam ya manta da wasicin da annabi yusuf alaihi salam ya yi masa falabitha a dalilin haka ne sai annabi Yusuf alaihi salam ya ci gaba da zama a cikin kurku har wasu shekaru. Akwai wani tafsiri da yake fassara damirin ko yake maida damirin fa ansahu shaytanu zuwa ga annabi Yusuf alaihi salam, cewa fa ansahu shaytanu rabbih, sai shaytan ya mantar da annabi Yusuf ya ambaci ubangijinsa. Don haka falabitha fis sijni bid'a sinin, sai ya zauna a dalilin wannan, sai ya zauna a cikin kurkuku har wasu shekaru kare. Wannan fassara suna dogara da wani hadisi rubabbe, wani hadisi baragurbi wanda ba na gaskiya ba. Wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ba dan annabi Yusuf alaihi salam ya manta batun ubangijinsa ba, ya ce da wannan mutum idan ka fita ka tunatar da magana ta a gurin ubangidanka, da bai dade ba, da bai dadewar da yayi a cikin kurkuku ba. Wannan hadisi ba ingantacce bane, hadisi ne na ƙarya, hadisi ne baragurbi. A cikin sa, a cikin ruwadin sa akwai wadanda an tuhume su ma da ƙarya, saboda haka bai kamata a dauke shi a matsayin hadisi ne har da za a fassara wannan ayat da shi ba. Fa ansahu, damirin wannan yana komawa ne zuwa ga shi allazi naja minhuma, din wanda ya kubuta daga cikin su, shine shedan ya mantar da shi. Amma a dalilin menene Allah zai yi wa annabi Yusuf alaihi salam hukuma saboda ya samu mantuwa? Wannan mantuwa daga shedan ba ita ba za ta sa kawai dan shedan ya mantar da kai abu ba, shikenan sai ai maka hukuma. Yanzu wanda zai haddace Qur'ani kuma ya manta, ko ya haddace wani abu a cikin Qur'ani ya manta, kaga shedan ne yake mantar da shi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ce na manta, sai dai ya ce an mantar da ni. Haka nan ga fata Musa alaihi salam, lokacin da suka yi tafiya, Yusha alaihi salam lokacin da suka yi tafiya da annabi Musa, ya manta wannan kifi lokacin da ya shiga ruwa ya gudu, ya gaya wa annabi Musa alaihi salam, me ya ce? fama ansanihu illa shaytanu an azkura, ba wani ne ya mantar da ni ba sai shaidan in tunatar da kai. Kenan anan ya yi zunubi da zai ja a yi masa hukuma? A'a, ko kaɗan. Wannan ba zunubi ya yi ba, wani abu ne na shaidan. Kuma dan shaidan ya mantar da kai, ka bar wani abin da ya kamata a ce ka yi, wannan baya fitar da kai daga layin masu takawa. Innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Allah ya sifanta su da masu takawa, duk da ya ce idza massahum ta'ifun minash shaitani. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كاجا الله يتي وإما ينسينك الشيطان, أشي كينان شيطان زي إيه منتر دا متومن قري وانا أبن إيه كما تي منتر. أشي دا أشي النبي يوسف عليه السلام شيني أكي نفي دا وانان آير كما شيطان نيه منتر دا شي da bai kamata a ce a dalilin wannan ba an yi masa hukuma har ya ƙara zama wasu shekaru a cikin kurkuku. Sannan kuma a ka'idar larabci bai kamata da a ce annabi Yusuf din ake nufi da fa ansahu ba, ya zo da irin wannan siyagar da ya kamata a zo da ita, uslubin da ya kamata ya zo da shi shine ya zo da uslubul hal, a ce wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbika wa qad ansahu ash-shaytanu dhikra rabbi. Da haka ya kamata yazo alhalin shaytan ya mantar da shi tuna ubangijinsa. Saboda haka annabi Yusuf alayhi salam koyo shi yana cikin tuna ubangijinsa. Mu duba ai kafin ma ya musu fassarar wa'azi abin nan mafarki, ba sai da ya ambata musu ubangijinsa ba, ya gaya musu tauhidi, ya kirawo su zuwa ga kadaita Allah. Wanda yake cikin wannan yanayi bai manta da'awa ba, kuma ya zai yi manta ambatan ubangijinsa? Babu shakka wanda yake cikin damuwa shi ya fi tuna ubangiji sama da wanda yake cikin jin daɗi. Saboda haka shi wancan ya koma cikin daula, ya koma cikin fantamawarsa, sai shaidan ya samu dama har ya mantar da shi, ya tunatar da ubangidansa sha'anin annabi Yusuf alaihi salam. Falabitha fis sijni bid'a sinin, a dalilin haka annabi Yusuf alaihi salam ya zauna wasu shekaru. Wannan shekaru Mujahid da Qatada suna cewa shine ma baina thalathi ila tis, wato tsakanin shekara uku zuwa tara shine bid'a, shine tsakanin shekara uku zuwa tara. Wato kalmar bid'a tana nufin shekara uku zuwa tara, sun ce ba a laƙinta sai akan abin da yake mara, wato zan uku ko biyar ko bakwai ko tara. An ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa shekara goma sha biyu annabi Yusuf alaihi salam ya yi a cikin kurkuku. yayin da haka ta faru sai dai kuma da can yayi shekara 7 sannan kuma ya ƙara shekara 5 bayan wannan maganar da ya ga yawa shi wannan mai fita uzkurni inda rabbika da shedan ya mantar da shi sai da ya saki shekara 5 kaga an aka hada da 7 da 5 12 kenan to akwai maganganu da dama wajen guda 9 ibnul jawzi ya kawo su a cikin zadul basir wajen fassara kalmar bid'a sini amma dai waɗannan su ne mafi ingancin maganganu da aka faɗa wanda aka ruwaito daga magabata na ƙurai sannan Allah ya ce wa qalan maliku Allah ya ce wa qala al malik inni ara sab'a baqarat siman ya'kuluhunna sab'un ijaf sai wannan sarki na Masar yace ni nayi mafarki naga shanu guda 7 kosassu ya'kuluhunna sab'un ijaf wasu shanu kanjamammu guda 7 sun cinye su wa sab'a sumbulatin khudrin da wasu zangarniya ta hatsi guda 7 wa ukhara yabisat sannan wasu guda 7 kekasassu ko busassu sun kanan nade su ya ayyuhal mala'u ya ku manyan gari aftuni fi ru'yaya ku fassara mun mafarkin nan nawa in kuntum lirru'ya ta'burun in har kun iya fassara mafarki qalu sai suka ce adghasu ahlamin wannan tarkacen mafarki ne wama nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin mu ba mu san fassara mafarkai irin waɗannan ba wato anan zaka fahimci hikima ta ubangiji da bai fito da annabi Yusuf alaihi salam a karan farko ba yayin da yace ma wancan mutum uzkurni inda rabbika ubangiji ya bar shi ya ci gaba da zama a cikin wannan kurkuku din shi kuma wancan mutum ya manta wannan wasiya da annabi Yusuf alaihi salam domin ubangiji yana so ya fito da falalar annabi Yusuf da matsayinsa don haka lokacin da ubangiji ya shata masa na zama a cikin kurkuku bai kare ba yadda ubangiji ya riga ya kaddara ya zana wato lokacin bai zo ba to lokacin da ya zo ubangiji sai ya sanya sabab wa qala al malik sai aka samu sarkin garin ya kwanta bacci sai ya mafarki a lokacin sarakunan Masar ba a ce musu fara'ina ba a ce wa sarkin Masar fir'auna dan ba a fara kiran su fir'auna ba sai zamanin annabi Musa alaihi salam a wancan lokacin ana kiransu muluk ne domin ba kibdawa ba ne a lokacin suke mulki a lokacin wata kabila ce da take ana kiransu al-hiksos al-hiksos kamar waɗanda suke makiyaya ko abin nan makiyaya waɗanda suke mazauna ƙauye to su ne suka zo suka mallaki Masar a lokacin an ce yaransu ya fi kusa da yaran larabci ko yaran abin nan kana'anawa saboda haka a wannan lokaci su ne suke mulkin Masar ba a kiran sarki a lokacin fir'aun daga baya ne bayan kibdawa sun karɓi mulki ya zan taken sarautar shi ne fir'auna a ce wane fir'auna wato sarki ne a Masar saboda haka sai aka kira shi al-maliku sarki domin wannan shi ne takensa a lokacin to ya kwanta bacci sai ya yi mafarki mafarkin da ya yi mafarkin wasu shanu sun fito daga ruwa guda 7 kosassu sai kuma canga wasu kanjamammu guda 7 sun fito sun cinye wannan kosassun sannan kuma bayan ya tashi a firgici kuma ya kuma komawa sai kuma ya yi mafarkin ga zangarniya nan ta hatsi guda 7 koraye sannan kuma ga wasu busassun zangarniyan nan sun kanannade wannan korayen nan ma ya tashi hankalinsa a firgice. A wannan lokaci harkar mafarki wato tana ci sosai, shi yasa in ku ga tun farkon kissar ta fara bude mana da batun mafarkin Annabi Yusuf alaihi salam, aka zo kuma mafarkin waɗannan matasa samari guda biyu a cikin kurkuku, sannan kuma yanzu ga mafarkin sarki. Saboda haka sha'anin mafarki a lokacin yana cin kasuwa sosai da sosai, don haka akwai waɗanda sun aje kansu a matsayin masu fassarar mafarki, da waɗanda sun sani da ma waɗanda ba su sani ba, da ƴan damfara da na gaskiya, da ƴan 419. Saboda haka gari cike yake da masu fassarar mafarki. Don haka lokacin da ya tashi wannan mafarkin ya dame shi ƙwarai da gaske, don haka sai ya tara manyan gari da masana mafarki da malamai da waziran, duk ya tara su guri guda, ya gaya musu mafarkin da ya yi. Inni ara sab'a baqaratin simad ya'kuluhunna sab'un ijaf, naga shanu guda bakwai kosassu, wasu ramammu kanjamammu sun cinye su. Haka akwai mamaki, ya za a yi kanjamamme ya cinye kosasshe? Ya kamata kosasshen ne zai cinye kanjamamme, kuma cikin kanjamamme ya zai ya dauke kosasshe? Haka cikin kosasshe ai ya fi yalwatuwa sama da abinda wanda yake ramamme. To amma dan a nuna masa wani abu ne na ban mamaki, sai mafarkin ya zo a haka, kanjamammun su suka cinye kosassun. Sannan ga wasu zangarniya abinnan koraye, sannan ga wasu busassu kuma sun kanannade su gaba ɗaya, har sun rufe, an daina ganin korayen gaba ɗaya, duk sun rufe su. To shine da abin ya dame shi, ya tara mutanen gari, manyan gari da malamai da masana da ƴan duba, duk dai wanda yake ji da kansa, aka ya tattaro su, ya ce ya ayyuhal mala'u, ya ku manyan gari, aftuni fi ru'yaya, ku fassara mu mafarkin nan nawa, in kuntum lirru'ya ta'burun, idan har ku masu fassara mafarki ne, to ga mafarki sai a fassara mu. Qalu, sai suka ce adghasu ahlamin, wannan tarkacen bacci ne, kawai yayayen bacci ne, ba mafarkin kwarai bane wanda ake fassara shi, abin da adghasu ahlamin ne. Daman shi yana shakkar za su iya fassara masa, shi yasa ya ce in kuntum lirru'ya ta'burun, in har kuna fassara mafarki, yana shakka, inda a ce ya yadda sun san fassarar da ba zai kawo wannan togaciyar ba, ce in kuntum lirru'ya ta'burun, in ku masu fassarar masu ne gaske, to ga wani mafarki kuma ni na damu in ji fassararsa. Sai suka ce adghasu ahlamin, ai tarkacen bacci ne, ranka ya dade. Wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimi, mu kuma irin waɗannan tarkacen bacci ba mu iya fassarar su ba. Kaga anan basu fito sun ce masa su basu iya fassarar mafarki ba, sai suka lalata nashi mafarkin, suka ce mafarkin sa ne tarkace, su kuma ba su ba tarkacen mafarki, saboda haka mafarkin sa ba ya da fassara, sai ya hakura. Kawai sun faɗa masa wannan dan ya kwantar da hankalinsa, kan hankalinsa ya tashi, tunda shi hankalinsa ya tashi, kanjamammu sun cinye kosassu, ga busassun zangarniya kuma sun kanannade masu abin nan kurra, dole hankalinsa ya tashi, wani abu ne dai wanda ba mai kyau ba. To yana so ya ji ya labarin abin yake, amma suka ce masa ai tarkacen bacci ne. To kaga anan in banda miyagun fadawa, ya kamata su ce masa ba su sani ba, su ce kawai ba mu sani ba. Amma kawai sai suka jirkitar da shi, suka jirga shi, suka ce ai adghasu ahlam. To haka wani lokaci masu mulki za ka samu waɗanda suka kewaye da su ba masu son su gaya musu gaskiya ba ne, kullum suna so su gaya musu abinda za su ji daɗi kawai, tunda suna so ne su kwantar musu da hankali, maimakon su ce ba su san fassarar ba, su dai na farko watakila za su ga matsayinsu zai ƙara yin ƙasa a gurin sarki, mutuncinsu zai zube, sarki yana ganin su masana, kuma gashi yanzu ba su san fassararsa ba. Sannan kuma kar su bar shi haka nan, sai suka ce mafarkinsa tarkace ne, ma'ana baya da fassara, ba gaskiya ba ne, don haka kada ya damu, ya kwantar da hankalinsa. To lokacin da suke wannan magana, imma dai shi wannan wanda ya kubuta ɗin, imma dai yana gurin ake wannan tattaunawa, saboda an ce shi ne mai shayar da sarki, wato shi ne mai karuwa, lokacin da za a yi taro na manyan mutane a iya cewa ya kawo abin sha, lokacin da zai kawo abin sha ya iya zuwa ya samu ana tattauna wannan abu, don haka sai ya ji abin da ya faɗa, ko kuma a'a ya samu sarki a keɓe, bayan ya ji abin da aka faɗa ya samu sarki a keɓe, ya kuma gaya masa shi abin da ya sani shine yace wa qala alladhina ja
minhuma wa dhakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa amsimun yusuf ayyuha as-siddiq aqina fi sab'i baqaratin thimani ya'quluhun sab'un ijafun يعقلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعقلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
نعم sannan abin lura lokacin da sarki ya zo ce musu yayi يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون أما su da suka tashi sai suka kirawo mafarkin sa ahlam sai suka ce da shi adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ar ru'ya salihah ko as sadiqa min Allah wal hulum min ash shaitan ar ru'ya daga Allah ne ru'ya mafarki na gaskiya daga Allah ne al-hulum kuma daga shaytan ne mafarkin gaskiya mafarkin da yake daga Allah sunan shi ar-ru'ya mafarkin da ba na gaskiya ba sunan shi al-hulum shi abin da yake gaya musu shi wannan sarki yake cewa shi ru'ya yayi su kuma suka ce a hulum yayi shi yasa sai suka canza kalmar da shi amfani da ita suka maida ita kalmar hulum kace adghasu ahlamin wama nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi mafarki na gaskiya daga Allah ne mafarki kuma wanda ba na gaskiya ba daga shaytan ne sai kuma wanda yake kaso na uku shine tahzir abin nan hadithun nafs Allah madaukakin sarki yana cewa Allahu yatawaffal anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al maut wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma don haka duk lokacin da mutum ya kwanta bacci ruhinsa akwai ruhi wanda yake tare da shi rai wanda yake tare da shi ba zai rabu da shi ba sai idan ajalinsa ya zo wanda da shi ne yake numfasawa wannan baya rabuwa da mutum akwai bangaren da zai rabu da mutum yayi sama idan Allah madaukakin sarki ya so ajalinsa daga nan ya cika to sai a rike ran don haka ba zai dawo ya ci gaba da numfashi ba sai ya mutu a wannan baccin wanda kuma ubangiji ya so zai tashi daga wannan bacci sai a saki ran nashi sai ya dawo sai ya tigo cikin hayyaci saboda haka shi kansa bacci kamar yanda Bahaushe yake cewa bacci kanin mutuwa saboda haka yana da alaka da mutuwa shi yasa a farkon aya aka ce ya tawaffal anfusa wato wafat ne alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo bacci mutuwa yace godiya ta tabbata ga Allah lokacin da zai tashi daga bacci yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu ba'da ma amatana saboda haka bacci kamar mutuwa yake in kana so ka gane yanayin bacci yanayin mutuwa to shine yanayin bacci yana kama da yanayin mutuwa shi yasa a cikin bacci zaka ji dadi, a cikin bacci zaka shiga wahala. Wannan shi kadai zai iya suranta maka yiwar azabar kabari. Za a cikin bacci zaka iya ganin ka a cikin wata daula, a cikin wata ni'ima, kana ta wato shakatawa yadda kaga dama, kana ta sakatawa yadda ka so. Sannan kuma a cikin bacci zaka sha wahala, wani ma ya tashi yana ihu, yana doke-doke. To ashe kaga a iya samun azaba ko ni'ima bayan mutuwa a cikin kabari. To wannan ruhin da zai fita yayin da yake yawo bayan ya rabu da jiki, idan ruhi ne wanda yake salihi, ko Ubangiji ya so dai ya nuna masa wani abu, ko da ba salihin bane, dan kafiri ma zai iya mafarki ya zama gaskiya, kamar yadda muka gani a wannan sura din. Su waɗannan fatayani din ai ba musulmi bane, ba kafire ne, kuma mafarkin su ya zama gaskiya ne. Shi ma wannan Al-Malik ba musulmi bane, kafiri ne, kuma mafarkin sa ya zama gaskiya. Saboda kafiri ma zai iya zama gaskiya, amma dai mafi tare wanda yafi samun mafarkin sa ya zama gaskiya, wanda yafi gaskiya shi mafarkin sa yafi zama gaskiya. Asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha, shi yasa annaba yake sun fi kowa gaskiya sai mafarkin sa yake zama gaskiya kat. Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka ma bude masa ainihin wahayi. To a cikin wannan dawurwura da ruhin yake yi, idan ya ci karo da mala'ika, to a wannan lokacin mala'ika na iya kasa masa wasu abubuwa da za su faru, wasu abubuwa da ba su faru ba wanda za su faru, ko gare shi ko ga wasu. Idan ya ci karo da shaidanu a wannan dawurwura da yake yi, sai su kama shi ta wasa da shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan tala'ubun ne min ash-shaytan. Lokacin da wani yazo yace ya Rasulullahi, ni fa nayi mafarki, kai na ya tsinke ina ta bin shi a guje, amma ya ki tsayawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fita daga wannan sha'ani, tala'ubun ne min ash-shaytan, shaytan ne yake wasa kawai da kai. To haka a lokacin idan ya ci karo da shaydanu, sai su yi ta maula da shi, su yi ta bal da shi, su ta kwalla da shi. To a wannan lokacin zai rika ganin abubuwa na ban tsoro, abubuwa masu firgitarwa. To wannan ba gaskiya bane. To shine lokacin da suka yi wannan mafarki, sai maimakon su yadda mafarki ne na gaskiya, sai ba shi fassara tunda ba su sani ba, kuma girman kai ba zai ba su ce ba mu sani ba, sai suka ce ai tarkacen mafarki kai kawai, kuma mu ba mu san fassarar tarkacen mafarki ba, dan tarkacen mafarki baya da fassara. To lokacin da shi wannan wanda ya kubuta ya ji ana wannan tattaunawa, wa qala alladhina ja minhuma, sai wanda ya kubuta daga cikin samarin nan guda biyu, sai ya ce wadda kara ba'da ummatin, ya tuna bayan wani lokaci, bayan wasu shekaru, kaga ashe kenan can mantuwar tashi ce, fa ansahu ash-shaytan dhikra rabbihi, gashi nan yanzu ya tuna, wadda kara ba'da ummatin, bayan wasu shekaru sun shude sai ya tuna, sai ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun, ni ne zan ba ku labarin fassarar wannan mafarki, don haka ku aike ni. Ko dai yana gaya wa taron gaba daya daga ciki har da sarki, ana unabbi'ukum, ko kuma a magana ce shi tsakaninsa da sarki. To amma an san cewa an ana magana da manya, akan yi amfani da damirin jam'i, ce mai girma za mu ba ku labarin amma aika mu. A nan bai faɗa Annabi Yusuf ba, ya kamata ya faɗa masa akwai Yusuf kaza 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 kaza, sai bai faɗa ba, domin in ya faɗa ai ya aika wani, shi kuma wannan falalar da za ta sa ya ƙara samun shiga gurin sarki ta kubuce masa. Saboda haka sai ya ƙi faɗar, kawai sai ya ce fa arsilun, a aika ni, ni zan nemo fassarar, sai ya ɓoye gurin da zai je. To shine a nan duk Ƙur'ani sai ya naɗe mana ƙissar, sai kawai ya nuna mana hoton kuku, gashi nan har ya zo yana gaya wa Annabi Yusuf alayhi salam mafarki ɗin, wato kai da kanka za ka iya cika wannan giɓin da aka naɗe na faifan ƙissa ɗin. Ma'ana Annabi Yusuf wannan mutum da ya faɗa wa sarki, sarki ya gamsu, tunda a cikin wata damuwa yake yana neman fassara. To gashi wani ya zo ya ce a aike shi, shi zai kawo fassara, za ka zai ce to je ka kawo ta. Don haka sai ya zo ya ce Yusufu ayyuhas siddiq, Yusufu mai ruɓan gaskiya, siddiqi, aftina fi sab'i baqaratin simanin, fassara mana mafarkin shanu guda bakwai ƙosassu, ya kuluhunna sab'un ijaf, waɗanda wasu shanu guda bakwai ramammu ke cinye su, wa sab'i sumbulatin khudrin, da wasu zangarnai guda bakwai koraye, wa ukhara yabisat, da wasu kuma guda bakwai busassu kanannaɗe da waɗannan korayen, la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamu, wataƙila zan koma zuwa ga mutane da wannan fassara wala Allah ko za su san ma'anar wannan mafarki. Saboda haka gashi nan yazo ya gaya wa Yusuf alaihi salam mafarkin sarki, kuma idan ko kula ya nakalto mafarkin gaba ɗaya yadda yake, bai canza ibara ba, bai canza fassara, bai canza kalmomi ba, saboda su kansu kalmomi wato suna da tasiri wajen fassara mafarki. Idan mafarki kai wani ya faɗa maka wata magana, yayin da za a fassara mafarkin akan so a ji kalmar da ya amfani da ita, domin ita kanta kalma ɗin tana da tasiri wajen fassara mafarki. Sannan wani mafarkin zai tattaro abubuwa da yawa, amma a ciki wato ramzi ɗin kullin da yake guri guda ne kawai, sauran duk tarkace ne, ba a buƙatar su a fassara ɗin. Abu guda ɗaya kawai shi zai bada ki ɗin da za a gane fassara mafarki ɗin. Don haka a nan akwai buƙatar ya hikaito da fassara da mafarkin gaba ɗaya yadda yake, domin annabi Yusuf alaihi salam ya bashi wannan fassara ɗin. Don haka sai ya fara kiran annabi Yusuf alaihi salam da wani matsayi nashi da ya san shi da shi, Yusufu ayyuhas siddiq, domin ya zauna da shi ya ga gaskiyarsa. Siddiqiya kuma mataki ne babba, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ma wasu annabawa. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Sannan ga annabi Yusuf anan shi ma Allah ya bashi wannan mataki na siddiqiya, duk da cewa gashi annabi ne. Sannan a cikin al'umma akwai waɗanda ba annabawa ba, su ma suna samun wannan mataki na siddiqiya. Wa ummuhu kanat siddiqatan, saboda haka uwar annabi Isa ita ma siddiqa ce, Abubakar siddiq ne, haka nan Aisha Isa siddiqa ce. Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun, wanda duk suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam, manzanninsa imani cikakke, to waɗannan duk siddiqai ne. Don haka wanda ya kai matuƙa ga gaskiya da riƙon gaskiya da aiki da ita, yana taka wannan mataki na siddiqiya. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud wanda yake cikin Bukhari, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Na hore ku riƙe gaskiya, domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi, su kuma ayyukan alkhairi suna jan mutum zuwa ga aljanna. Mutum ba zai gushe ba, yana gaskiya, yana kirdadan gaskiya cikin lamarinsa, har sai ya kai wannan mataki a gurin Allah, an rubuta shi siddiqi. Saboda haka ya kirawo annabi Yusuf alaihi salam da wannan matsayi, Yusufu ayyuhas siddiq. Bai san shi a lokacin annabi ba, amma dai ya yadda cewa mai magaskiya ne kuma mai riko da ita. Aftina imana fatawa, kaga anan bai ce imin fatawa ba, kuma bai ce fatawar sarki ba, sai ya kawo lamiri na jam'i, aftina kai mana fatawa, dan ya nuna mafarkin nan ba shi kadai ya shafa ba, ya shafi jama'a da yawa. Don haka sai ya kawo lamirin jam'i, sannan ya hikaito masa mafarkin, sannan ya ce la'alli arji'u ila nasi. Kaga kenan, ashe mafarkin ba nashi ne shi kadai ba, mafarki ne da ya shafi jama'a, ya shafi rayuwarsu duka. Wala Allah zan koma ga mutane. Sun ce, ya ce la'alli, ya yi amfani da kalmar taraji ko harafin taraji, la'alla, domin ransa ba a hannunsa yake ba, zai iya cewa zai koma kuma a hanya ya faɗi ya mutu, ko wani abu ya same shi na bala'i wanda ba zai iya komawa kuma inda yake ba. La'allahum ya'lamun, ko wala Allah sa sani. Ba sun ce wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin ba, to a gaya mun in je in gaya musu, wataƙila yanzu sa samu ilimin. Qala, sai annabi Yusuf alaihi salam kai tsaye sai ya shiga bashi fassara mafarki. A nan za ku lura da haƙurin annabi Yusuf alaihi salam. Mutum ne mai yawan haƙuri. In kai ne lokacin da kaga mutumin nan bayan shekaru, bayan da zai fita ka ce uzkurni inda rabbika, baka ƙara jin ɗuriyarsa ba, sai bayan shekaru kuma ya kwaso wata buƙatarsa ce fa ta kawo shi, sai ka ce yanzu aka tuna da mu ko, to lokacin fa ka shiga wato hawansa kenan, ta inda kawo ba ta nan za ka sauka ba. Wato ku mutane ba ku da kirki, a yi muku rana ko mutum dare, a yi muku tsaba ko mutum tsakuwa, gashi na yanzu buƙatar ka ta kawo ka, to ka je ka ce ba zan fassara ba sai an fito da ni. Amma da yake mutum ne mai haƙuri, mai juriya, sai duk bai ma tuno, bai ma kawo batun da ba, ya ce to kai ya aka yi haka, kwata-kwata ma bai kawo wannan batun ba, sai kawai ya shiga bashi mafarki, kuma ba tare da ya sa masa wani sharaɗi ba. Aida sai ya sa masa sharaɗi, da kai ne sai ka sa sharaɗi, ka ce kai ai ba na san fassara amma sai an fito da ni. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba, yace za ku yi noma shekaru bakwai je a jajjere. Fama hasattum, abinda duk kuka girbe na amfanin gona, fadaruhu fi sumbulihi, ku kyare shi a cikin zangar ne yasa, illa qalilan mimma ta'kulun, sai dan kadan wanda za ku rika ci. Summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun, sannan bayan waɗannan shekaru sai wasu shekaru su za su zo waɗanda suke masu tsanani guda bakwai. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna, suna cinye abincin da kuka aje dan su. Illa qalilan mimma tuhsinun, sai dan kadan wanda kuke adanawa. Summa ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas, sannan bayan haka kuma sai wata shekara ta zo wadda a cikin ta za a rika yi wa mutane ruwa mamako. Wa fihi ya'sirun, a cikin ta za su rika tatse abinda za su rika sha. To kaga anan Annabi Yusuf alaihi salam ba fassara mafarki kawai ya bashi ba, ya gaya masa fassara mafarki wanda mafarkin yana tattare da matsala, sannan kuma sai ya gaya masa yadda za a magance matsala. To haka mutane suke waɗanda suke da kamala, ba kullum matsala suke kawowa ba, a suna yin tunanin kuma ya za a fita daga matsala din. Kasa akwai wasu mutane sun iya bayanin matsala amma ba su iya bayanin yadda za a fita ba. Ko mitin aka zauna, akwai wanda ko me ka kawo sai ya kawo masa matsala, duk shawara da za a kawo to zai kawo matsalar ta, amma kuma shi ba zai iya bada shawara ko ɗaya ba, ko in ya kawo matsalar ba zai iya kawo mafita ba. Suna da amfani a mitin su waɗannan, kada a riƙa korar su, suna da amfani. Dan akwai wani shi kuma wato komai aka kawo kawai ya yadda, eh kai gaskiya wannan shawara ce, komai aka kawo eh gaskiya wannan shawara ce. To in aka hada irin wannan da wannan su, sai a fitar da wani ra'ayi tsakiya, su ne amfanin su a cikin mitin. Ana son a samu masu kullun suka suke, ana son a samu masu komai daidai ne. To anan kuma masu tunani sai su hada ra'ayoyin biyu, sai a fitar da wani abu a tsakiya. Saboda haka Annabi Yusuf alaihi salam bai bashi fassara mafarki kadai ba, sai da ya ƙara masa da wani abin da ya kula cewa akwai buƙatar su san shi, wanda kuma wannan an ce yana daga cikin ladabin mai fatawa. Idan aka yi masa tambaya ya kula cewa mai tambayan nan ya bar wata tambaya muhimmiya wanda yana buƙatar ya san ansar ta, amma bai hankalinsa bai kawo ya yi wannan tambayar ba. To malamai suka ce yana da kyau mai ba da ansa ya ƙara masa da wannan cikin ansa ɗin duk da bai tambaya ba. Lokacin da Abdullahi al-Mudlaji ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama, yake cewa da shi, inna kunna narkabu narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma' fa idha tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u min ma'il bahr. Yazo ce ya rasulullahi, muna wato yawo a cikin ruwa domin suna abin din tono lu'ulu'u ne daga cikin ruwa, sana'ar da suke yi kenan, kamar yadda wasu turu na hadisin suka nuna, ce muna yawo muna tono lu'ulu'u a cikin ruwa, muna ibar ruwan da zamu sha, domin ruwan teku ne, ruwan teku zartsi gare shi baya shawuwa, sai mu ɗebi ruwan da zamu rika sha. To in muka yi kwanaki a cikin wannan ruwa din, muka ce kuma zamu rika alwala da wannan ruwa din, to ruwan zai kare ko mu dawo mu rasa ruwan sha. Yace to ma iya yin alwala da ruwan teku din, wannan ko mu bari muna sha? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bashi ansa da zai bashi kawai ta gamsar da shi a lokacin, yace eh, da ya ce na'am shikenan ya bashi ansa. Ma iya yin alwala da ruwan teku, yace na'am, magana ta kare. Amma sai bai gaya masa haka ba, sai yace huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ya tambaye shi maitatul bahr, bai tambaye shi hukuncin mushen da ake kamawa da ake samu a cikin ruwa ba. Amma Annabi da ya tashi bashi ansa, sai yace ruwansa mai tsarki ne kuma mushen cikinsa ma halal ne, saboda idan har zai buƙaci ruwan sha to zai buƙaci abinci ma, wata rana kuma za su ci karo da mushen ruwa, su ci ko kar su ci, kaga zai dawo ya kuma yin tambaya. To tunda ko akwai buƙatar ya san wannan, Annabi sai ya gaya masa hukuncin. Sannan idan har zai samu iskali akan ruwan, kaga tabbas zai samu iskali ma akan mushen. Inda har ba zai kasa gane hukuncin alwala da ruwan teku, tabbas kuma zai iya cewa yaya hukuncin cin mushen teku. Saka Annabi da ya hararo wannan, sai ya ce alhillu bai tatu. Lokacin da matar da ta zo ta daga wani jariri, take cewa ali haza hajjun ya rasulullah, wannan in yayi hajji tayi? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na'am wa laki ajr. Ta tambaye shi alaha ajr am la, bata tambaya ba, ta ce ali ajr, ina da lada in yayi, bata tambaya ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mata wannan don ya kara mata karfin gwiwa. to saboda haka wannan yana daga cikin usulubi na malami mai hikima yakan wato hararo bukatar mai tambaya koda bai tambaya akan ta ba sai ya kara masa cikin ansarsa to wannan shine abin da Yusuf alaihi salam yayi tunda abin da yake yi musu kamar fatawa ne shi yasa suka bude magana da aftina sai ya gaya musu cewa akwai shekaru da za a yi guda 7 waɗanda za a wato shekaru guda 7 suna nan masu zuwa masu tsananin fari amma yadda za ku magance abu yanzu shekaru 7 na farko da za a yi za a samu amfanin gona sune wannan abin nan shanun kosassu wannan shanun kosassu sune amfanin gonar da za a samu an yi ramzi da saniya domin da ita ake noma saboda haka sai ta zo ita ce alama zuwa ga noman da za a yi a wannan shekaru guda 7 din sannan adadin su guda 7 shine adadin shekaru din sannan shekaru guda 7 kuma da za a abin nan sab'a sunbulatin sune amfanin gonar da za a samu sab'a sunbulatin khudur sune amfanin gonar da za a samu a shekaru 7 din saboda haka kullu sunbulatin bi sana kowanne zangarniya daya a matsayin shekara take saboda haka kowace shekara za a samu amfanin gona har shekaru guda 7 sannan bayan wannan wasu shekarun guda 7 za su zo masu cike da fari sune waɗannan shanin waɗanda suke kanjamammu za su rika cinye waɗancan shanu wato waɗancan shekaru ma'ana abinda kuka noma a cikin waɗancan shekaru waɗannan shekaru 7 in zo za ku cinye gaba daya shine ma'anar shanun da suka zo kanjamammu suka hade kosassun to anan sai ya gaya musu hikimar da za su yi in suka yi noma na shekara 7 to kada su cinye abincin gaba daya su yi tattali ta yadda za su ajiye abinci mai yawa su dan ci kadan shine yace fa ma hasattum fazaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangarniyar sa yama ce su bari a cikin zangarniya don kai ya lalace domin da zarar aka fitar da shi daga cikin zangarniyar sa to kuma zai iya yin abin nan zai iya yin kwari zai iya yin sari ya lalace don haka sai kuma ya gaya musu wani amfanin da za su abin da zai kara amfanar da su wajen ajiye shi kansa abincin yace fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun sai dan kadan wanda za ku rika ci saboda haka sauran ku je ku sa a rumbuna ku rufe thumma yati ba min ba'di zalika sab'un shidad bayan waɗannan shekaru 7 da kuke kuna noma kuna samun amfanin noma wasu shekaru masu tsanani za su zo ya kullu ma qaddamtum lahunna za su rika cinye abinda kuka ajiye din can ma'ana za su rika ci a hankali abinda kuka ajiye su za ku fito kuna ci kuma kuna ci illa qalilan mimma tusinu sai dan kadan wanda za ku adana sai nan sai yace thumma yati min ba'di zalika amun fihi yughasu an-nas wa fihi ya'sun kaga anan ai basu ma tambaye shi baya cikin mafarki wannan shekarar ta gaba amma tunda an ce shekarun fari din za su zama guda 7 tunda an kayyade su da guda 7 kaga ta 8 dole za ta zama kuma ba ta farin bace da in ta 8 din ma ta zanta fari sun zama ba abin nan ba tanan annabi Yusuf alaihi salam ya gane cewa daga 7 din nan sun wuce to za a kuma samu shekara wacce za a samu amfanin gona mai yawa me yasa yace fihi yughasu an-nas a cikin wannan shekarar za a samu ruwa mamaku abinda yasa saboda shekaru 7 aka yi ba a samu ruwa duk wani abu kore ya bushe don haka kafin a samu wannan abin da kasa ta jiku har abubuwan da suke na amfanin gona sun tashi sai an samu ruwa mai yawa don haka kaga ta nan ma zai iya fahimtar cewa za a iya samun ruwa abin nan wasu malamai a nan sai suka rika cewa wahayi ne aka yi masa baya buƙatar wahayi idan har an fahimci cewa shekara 7 za a yi ana fari to kaga kenan bayan ta 7 ta 8 kenan zai zan ba fari ba ne don haka zai fahimci haka sannan kuma in an yi shekara 7 ana fari ana wahalar ruwa ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe dukkan wani abu wanda yake kore ya bushe kafin a samu ya farfado dole ne sai an samu ruwa mai yawa to ashe kenan tunda za a kawar musu da wannan shekaru na fari din guda 7 dole za a samu wannan ruwa mai yawa shi yasa yace fihi yughasu an-nas sai yace wa fihi ya'sirun a cikin za su tace abinda za su tatse abinda za su sha anan kamar yana yi wa shi mai kawo magana fasara din albishir kun san ai sana'a sa me ta tsaye dabino yayi giya ko ce kai ma albishirin ka a shekarar sana'a ka za ta shiga walwala wa fihi ya'sirun ma'ana abinda za a samu na inabi da ridi da waye wato za a ci a samu na ci har a samu ma wanda za a rika tatsewa ana kuma yin wasu abubuwa da su to kaga anan annabi Yusuf alaihi salam ya bada fassarar mafarki ya faɗi matsalar da wannan mafarkin yake tattare da shi sannan kuma ya faɗi maganin da hanyar da za a magance matsalar duk da ba a tambaye shi wannan ba sannan kuma shi kansa wanda ya kawo batun mafarki din ya bashi wani goro ya koma da shi wa fihi ya'siru shi ma kuma dan a nuna masa kai ma taka kasuwarka za ta bude a lokacin wa qala al-maliku
قال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن
wa qala al-maliku tuni bi kaga anan ma duk an nade maka wasu abubuwa na kissa din kai da kanka zaka iya cike wannan gurbin wannan tazarar da aka samu shi dai wannan mutum ya zo ya samu sarki ya kuma gaya masa duk bayanin can da annabi Yusuf alaihi salam ya masa na fassara mafarki da kuma yadda za a magance matsalar da za ta kunno kai da kuma albishir din da ya musu na cewa bayan wannan kuma za a samu shekara mai amfanin gona da yawa to bayan duk yayi wannan magana sai sarki ya fahimci cewa lalle wannan mutum ba mutum ne wanda yake ordinary ba mutum ne na musamman sai ya ce tuni bihi ku je ku zo min da shi falamma ja'ahu ar-rasul yayin da manzon sarki ya zo ya same shi ya gaya masa sarki yana kiranka qalar je sai annabi Yusuf ya ce koma ila rabbika zuwa ga ubangidanka fas'alhu ka tambaye shi ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna menene labarin matan nan da suka yayyanke hannayensu inna rabbi bi kaidihinna alim lalle ubangiji na masani ne da kaidinsu alfaraj ya kusanto lokacin fitar annabi Yusuf alaihi salam daga wannan mihna daga wannan azaba ya matso ga kuma hikimar da ubangiji yake nufi yayin da wato ainihin ya jinkirta fitarsa daga kurkuku har zuwa wannan lokaci akwai wata hikima wacce insha Allah za mu faɗa ta yadda ubangiji bai ba wa waɗannan mutane damar fassara mafarkin ba sai annabi Yusuf ne ya fassara shi sannan kuma sai da aka tambaye su suka kasa sannan batun annabi Yusuf ya fito wancan mantuwa da wancan mutum yayi akwai hikima babba a cikinta ubangiji ya bar wa shedan wannan damar ya mantar da shi domin wata hikima da take cikin wannan insha Allah gobe za mu tsokaci zuwa gareta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam.